الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi da yake masallacin asibitin tarayya da kamsi da ke cikin garin azarai a jihar Bauchi majalisi da muka saba yi mako mako a wannan yammaci na juma'a 27 ga watan jumadal akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda yake daidai da 20 ga watan daya shekara ta 2022 cikin littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin na'am 2023 na koma da mu baya 2023 ba da 22 ba wannan ita ce halka ta biyar majalisi na biyar karatu da muke cikin wannan littafi na nurul yaqin muna karatu kan nasaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun tsaya inda yake bayani kan Hashim dan Abdumanaf Abdumanaf kakan annabi na nawa kenan na uku tunda kakansa na farko Abdul Muttalib kakansa na biyu Hashim Abdumanaf kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na uku to shi Hashim dane ga Abdumanaf Abdumanaf kuma mun yi bayani cewa ba shine asalin sunansa ba muka ce asalin sunansa Al-Mughira mun faɗi dalilin da yasa aka kira shi da Abdu Al-Manaf wato bawan Manaf Manaf gunki ne babban gunki cikin gumakan mutanen Makka Quraishawa to mahaifinsa sai ya sanya shi ya zama mai hidima ma wannan gunki shi yasa ake ce masa bawan Manaf wato bawan wannan gunki tunda yana masa hidima yana da haske a fiskarsa wannan yasa ake masa laƙabi da al-qamar mun san qamar wata yana da haske musamman ran daren 14-15 zaka ga wata yayi haske sosai zai iya haska maka hanya maka gari saboda hasken sa to shi wannan kakana annabi Abdumanaf saboda hasken fiskarsa ake kiransa al-qamar shi ma daga cikin baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa mutum ne da yake kan fitra duk da cewa akwai abin da ya hana shi dogewa kan fitra din an ce kan fitra shine mutum ya zama yana tafiya bisa asali da Allah ya halicci dan adam akai wani asali ne Allah ya halicci dan adam Allah yana halittan dan adam akan jin cewa shi Allah shi kadai ne kuma shi yayi halitta kuma shi ya cancanci a bauta masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk wani abun haihuwa da za a haifa ana haifarsa akan fitra ma'ana kan fitra ta addinin musulunci kenan duk jaririn da za a haifa za a haife shi kan fitra ta addinin musulunci to ya ake a samu kristan a samu yahudu a samu majusawa a samu hindus a samu masu bautar rana iyayensu daga iyayensu haka annabi yace fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi duk wanda za a haife shi kan fitra ta addinin musulunci iyayensa su suke bautar da shi daga wannan fitra in yahuda ne sai su mai da shi ba yahudu in kristan ne sai su mai da shi kristan in majusawa ne sai su mai da shi ba majuse to shi wannan kaka na annabi yana kan fitra to amma abin da ya hana shi ya rayu ɗari bisa ɗari kan fitra ɗin saboda gudun kashe gudun abun kunya kamar ya gudun abun kunya addinin mutanen Makka wani addini ne na bautan gumaka addinin Quraishawa suna bautan gumaka afara aitumul lata wal uzza wa manata thalifata al ukhra suna bautan gumaka masu tarin yawa a kewayen dakin Ka'aba to wannan addini na mutanen Makka sun gada kaka da kakanni yanzu idan mutun ya baude ma wannan addini za a ce ya ci amanan babansa ya ci amanan kakansa ya ci amanan kakan babansa ya ci amanan kakan kakansa to su suna gudun wannan koda kuwa sun fahimci wannan addini addini ne na gaskiya amma saboda gudun kashi kasu barwa kansu abun kunya ko iyalansu sai su ki karba babban annabi Abu Talib mahaifin Aliyu dan Abi Talib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu karkashin kulawarsa ai ya fahimci addinin musulunci addinin gaskiya ne saboda rayuwa annabi gaba daya yayi ta ne karkashin sa karkashin kulawarsa har annabi yayi aure tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 8 yake karkashin sa har ya kai munzalin aure ya kai shekara 25 yayi aure shi ma ya zama magidanci to bayan ma ya zama magidancin bai daina kula da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam to da'awar da annabi yake yi ya fahimce ta da'awa ce ta gaskiya amma kuma hakan bai sa ya karbi musulunci ba me ya hana shi ya karbi musulunci gudun kar ya barwa iyalansa abun kunya a ce ai ya bar addinin babansa shi da kansa ya faɗi yace wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al masabbati aw makhafa masabbati lawajadtani samhan bidhaka mubina aw kama qala yace wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin gurgudun rayuwa da yayi da annabi ya fahimci cewa addinin da annabi yazo da shi min khairi adyanil bariyati dina da addinin halittun duniya ba addinin da ya kai shi kenan Abu Talib ya tabbatar cewa addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu addini da ya kai shi ma'ana shi ne mafificin addini to me ya hana shi ya karbi addini ya faɗi uzurinsa ya ce laulal malama ba don tsoron zargi ba a zarge shi a ce ya bar addinin babansa ya bar addinin kakansa aw makhafa masabbatin ko tsoron zagi a zage shi a zagi ƴaƴansa a zagi jikokinsa a ce kada Allah ku da babanku ma bar addinin babansa ya je wani sabon addini ko bar addinin kakansa ba dan wannan ba ya ce lawajadtani samhan bidhaka mubina da za ka same ni mai runguman wannan addini cikin ruwan sanyi cikin sauki cikin lalama ba tare da an ɗaga jijiyar wuya ba cikin sauki da ka same ni mai runguman addinin nan kenan yanzu me ya hana shi karɓi addinin tsoron kar ya bar abun kunya a bayansa to haka wannan kaka na uku na annabi Abdumanaf tun ma gabanin a aiko annabi tunda annabi a wancan lokaci ai ba labarinsa ba ma labarin annabi ba ba labarin kakan annabi tunda Abdumanaf mahaifin Hashim Hashim kuma mahaifin Abdulmuttalib Abdulmuttalib mahaifin Abdullahi mahaifin annabi to kaga tunda Abdumanaf mahaifin Hashim ne Hashim kuma kaka ne ga mahaifin annabi kaga kenan babu labarin mahaifin annabi ba ma shi ba babu labarin kakan annabi Abdulmuttalib tunda yanzu ana magana ne kan kakansa na uku to shi wannan Abdumanaf saboda a wancan lokaci akwai wasu ƴan tsirarun mutane da Allah maɗaukakin sarki yake sa su fahimci cewa fa bautan gumakan nan fa ba shine addini na gaskiya ba to shi ma Abdumanaf ya fahimci wannan ya zauna yayi tunani ya ce to yanzu wannan abin da ake zuwa a bauta masa ba ma shi shi fa baya motsi to me amfanin yi masa wannan ibadan tunda baya motsi tunda zaka bauta ma wanda zai taimake ka ne kaina kuma ba zai taimake ni ba kai ba ni ba ma shi ma kansa ba zai taimaki kansa ba sai ni ne nake taimaka masa to me amfani wannan yana fadin wannan aransa yace to amma tunda iyaye da kakanni sun bauta musu bari ni ma mun bauta musu kenan ya bi turban iyaye da kakanni wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw nugum ma alfayna alayhi aba'ana in an ce musu ku zo ku bi idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu ku bi abinda Allah ya saukar sai su ce me bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana a za mu bi abinda muka samu iyaye da kakanni suke kai aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la ya'lamuna ko da iyayen nasu rafkanannu ne ba su san komai ba jahilai ne za su bi su kan jahilcinsu da rafkaninsu to akan haka Abdulmanab ya ci gaba da bautan gumaka har ya koma ga Allah amma shi a tunaninsa yana ga wannan ibada ba ta gaskiya ba ce bayan da za a yi a bauta wa abin da ba shi da katabus a kanka kai mai ibada kai ba kai ba ma shi ma karan kansa ba zai iya wa kansa komai ba in cutarwa ta zo afka kansa ba zai iya tunkuɗewa ba sannan ba zai iya jawo kansa amfani ba ina ya ga wanda yake bauta masa in shi bai iya yi wa kansa komai ba ina ya ga mai bautansa kaga min babu aula ka sayi wa mai bautansa komai na amfani ya da masa amfani ko ya kawar masa da cutarwa to a tunaninsa yana gabe kamata a ce ana bauta wa irin wannan abun ba to amma kuma Allah bai hukunta zai karfi musulunci ba sai rasu akan addini na mutanen Makka tunda mushrikai ne annabi san da yazo ya fara da'awa kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba ya sha gwagwarmaya da su ya sha wahala da su ba haka ba ma har lokacin da ya koma Madina ma ba su barshi ba sun yi tabinsa suna yakansa har suka je suka yake shi a yakin Uhud suka fasa masa goshinsa ya wanke masa fuskarsa da jini fuskarsa ya wanke da jini suka karya masa haƙoransa wannan duk mutan Makka ne Quraishawa danginsa dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kakan annabi sallallahu alaihi wa sallam na uku wanda ya haifi kakan annabi na biyu min zawjihi Atikata binti Murrata Sulamiya daga matarsa wacce ake kiranta Atika yar Murra wacce ta fito daga kabilar Banu Sulaim wato Abdulmanab ya haifi Hashim wanda shine kakan annabi na biyu da tare da matarsa Atika bintu Murra As-Sulamiya to shi Abdulmanab ibn Qusay shi dan Qusay Abdulmanab dan Qusay Qusay kakan annabi na hudu kenan wayannan kakanni guda hudu na annabi kowanne ka duba zaka ga yana da wani kima na musamman da wata daraja ta musamman da Allah madaukakin sarki ya kebe shi da ita kama tun daga kan Abdulmuttalib mun ga ni'imomi da Allah ya masa da baiwa waki da Allah ya masa muka zo kan Hashim shi ma mun ga nasa ga Abdulmanaf to ga kuma kakansa na hudu wannan Qusay wannan kamshi ne ma kankat cikin kakannin annabi dan ana gani duk wani matsayi da Quraishawa suka samu a garin Makka tun daga wancan lokaci har zuwa aiko annabi zai koma ne zuwa ga wannan kaka na annabi na hudu wato falalar tana koma zuwa ga wannan kaka na annabi Qusay kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu to shi ma anan za a yi mamaki ba asalin sunansa Qusay ba Abdulmuttalib mun ce ba asalin sunansa Abdulmuttalib ba muka ce menene asalin sunansa Saibatul Hamd ko Hashim shi ma muka ce ba shine asalin sunansa ba asalin sunansa Amun sai Abdulmanaf da muka gama karatu kansa asalin sunansa Al-Mughira to ga Qusay shi ma ba asalin sunansa Qusay ba to galibi haka idan ka bibiye su zaka yi ta tarawa ba asalin sunayensu ake gaya musu ba Laraba suna da irin wannan saboda Laraba suna da bangarori guda uku na sunaye akwai al-ism galibi zai wahala ka samu mutum bashi da waɗannan sunaye guda uku mu ne wanda ba Laraba ba mutum sai ga sunansa kwa ɗaya ne a yayi yawa a same shi da suna biyu da nickname da asalin sunansa amma su dole ne zaka tarar mutum yana da asalin sunansa yana da lakabi yana da alkunya koda ku bai haihu ba suna shine sunan yanka da aka rada wa mutum Isma'ila Ibrahim Muhammad Isa sai kuma lakabi ne zaka tarar mutun yana da suna yana da lakabi sannan kuma yana da alkunya alkunya baban wani to sai ka tarar mutun yana da sunaye guda uku to amma galibi sai kaga sun fi shahara da lakabi to shi ma Qusayyu wannan lakabin sa ne amma ya koyi asalin sunansa ba shi bane asalin sunansa da mahaifinsa ya rada masa shine Zaidu to amma ba a san shi da Zaidu ba kowa ya san shi da Zaidu ba ko yanzu da muna karanta nasabar sa gashi nan anan ba a ce mana bin Abd Manaf bin Zaid ba bin Zaid ba sai aka ce bin Qusay Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf ba a ce bin Zaid ba sai aka ce bin Qusay kuma haka aka san nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Qusayyu ya koyi asalin sunan wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato Zaidu to me yasa aka masa lakabi da Qusayyu alhali asalin sunan sa da mahaifinsa ya rada masa shine Zaidu malaman tarihi sun ambata kaman al-Baladiri a cikin littafin sa Ansabul Ashraf da Ibn Sa'd a cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra sun ambaci dalilin da yasa aka masa wannan lakabi da Qusayyu alhali asalin sunansa Zaidu suka ce shi wannan Qusayyu kaka na annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu mahaifinsu ya haife su waye mahaifin Qusayyu Kilab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab kenan Qusayyu dan waye dan Kilab ko to mahaifin Qusayyu wato Kilab su biyu ya haifa da shi Qusayyu da kuma dan uwansa wanda ake ce masa Zuhura da Qusayyu da dan uwansa wanda ake ce masa Zuhura to amma Qusayyu da ya haife shi sai ya sa masa Zaidu kenan su biyu ne a gurin mahaifinsu da Zuhura da Zaidu to mahaifin bayan an haifi Zaidu wato Qusayyu kenan ko ba a dade da haihuwarsa ba yana dan shekara 1 da watanni sai mahaifin nasu ya rasu Kilab kenan Kilab sai ya rasu bai yi dogon zango ba sai ya rasu ya bar mahaifiyarsu da ƴaƴa guda biyu da Zuhura da kuma Zaidu wanda shine daga baya aka san shi da Qusayyu sai ta kaba ta kare har Qusayyu wato Zaidu kenan ya kai shekaru biyu to sai wani mutum dan kabilar Quba'a wata kabila ce cikin kabilun Larabawa ba dan Makka bane ya shigo Makka yayi aikin hajji mun san zamanin jahiliya suna aikin hajji ya shigo Makka yayi aikin hajji ya kammala ya zo yayi dawafi jikin dakin Ka'aba yana shirin tafiya sai Allah ya hada shi da mahaifiyar Qusayyu Allah madaukakin sarki ya hada shi da mahaifiyar Qusayyu wacce ake kiranta Fatima bintu Sa'ad bin Sa'id Fatima bintu Sa'ad bin Sa'id Allah ya hada shi da ita sai yayi sha'awar ya aure ta ita kuma sai ta yarda sai ce to amma fa inna aureki zan fidda ke daga garin ki Makka in tafi da ke garin mutane na san garin Quba ta ce ba matsala to da ya aure ta sai tausaya wa karamin danta shi Zuhura shine babba shi ya kai shekara wajejen 6 a lokacin ya fara wayo to amma Qusayyu a lokacin bai wuce shekaru biyu ba sai tausaya wa wannan karamin dana ta da bai wuce shekaru biyu ba ya aure ta tafi da ita ta bada dan shekara biyu zai ta gayyara zai shiga wani matsanancin yanayi gara ma dan shekara 6 tunda ya fara tasa zai iya zama gaban dangin mahaifinsa sai ya ce to bari in dauke ki da ke da karamin danki tafi da ta ce to ta gode da ya tafi da su garinsa sai ya dauki Qusayyu a matsayin matansa wannan shi ake kira a larabci tabanni ka mai da dan wani ya zama danka ka juya shi ka rikidar da shi daga dan wani ya koma danka ma sai yana biyarin da sunanta wannan abu ne dabi'a ce sananniya cikin kabilar Laraba musulunci da yazo sai fito na fito da wannan uduhu bi abadi huwa aqsatu indallah nan tashi a kira mutun da sunan mahaifinsa kar a kira shi da sunan wani daban to da ya tafi da shi can su kuma mutan Makka da suka ga an tafi da Qusayyu yayi nisa da su sai suka fara masa lakabi da Qusayyu me ma'anan Qusayyu wanda ya nisanta subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa masallaci wanda yake mafi nisa shine masallacin Qudus. An kira shi da an kira Baitul Maqdis ko masallacin Baitul Maqdis da Masjidul Aqsa saboda nisan sa da garin Makka, nisan sa da garin Madina. Ai masallatai guda uku ne masu alfarma a duniya, da masallacin Makka da kuma masallacin Madina, masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kuma masallacin Qudus wanda ake ce masa Masjidul Aqsa. Subhanal Allah ambace shi cikin Alqur'ani, subhanal ladhi asra bi abdihi, sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yayi tafiya da bawansa cikin dare. Minal Masjidil Haram, daga masallacin Harami Makka kenan, ilal Masjidil Aqsa, zuwa masallacin Qudus wanda ake ce masa Masjidul Aqsa, masallacin da yake mafi nisa shine Masjidul Aqsa. Kaga Al-Aqsa wanda yake mafi nisa saboda ratan da ke tsakanin Makka da kuma Qudus. Shi yasa Annabi lokacin da aka yi wannan tafiya da shi cikin dare, bayan an isa aka tashi da shi sama ta daya, sama ta biyu, har sama ta bakwai, ya je ya karɓo sallah har ya ga wuta, ya ga mafiya yawan ƴan wuta mata ne. Ya duba ya ga aljanna, har ya ga wani katin beni aka ce masa na Sayyidina Umar, ya ce ya yunkura zai shiga sai ya tuno kishin Sayyidina Umar sai ya fasa jikin benin, kuma ya ga wata mata tana alwala. Da ya dawo gari bai waye ba, har ya dawo Makka ya gaya wa mutanen Makka cewa shi jiya da dare an yi tafiya da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis an tashi da shi sama ta ɗaya, sama ta biyu, har zuwa sama ta bakwai, ya ja karko sallah. Suka ce zo ki taman ne. Saboda me? Saboda suna shafe kusan wata guda daga Makka kafin su isa Baitul Maqdis a tafiya kawai, saboda tsakanin Makka da Madina ana kwana 12, don an je akan danya da zango kwana ɗaya, ka kwana 13 kenan. Tsakanin Madina da Qudus ko Sham ana kwana 12, in an dora 12 kan 13 kwana 25, kaga akalla a tafiya za a yi kwana 25, a dawowa za a yi kwana 25, sannan akalla a can za a kwana ɗaya, kwana 51. Kuma a dare ɗaya mutum ya ce an tafi da shi, an je an da da shi a dare ɗaya, wannan zuke ta mallani ba mai yadda. Zai za su kura Abubakar, ai shi ne duk abin da Annabi ya faɗi 100% zai ce da dai ne, haka ne, haka ne, haka ne. Dan Annabi da aka dawo da shi sai ya ce to shi fa yana kokwantan ba mutanensa labari, mutanensa ma'ana mutan Makka Qurayshawa, saboda ba za su taɓa yadda ba tafiyar da suke su je su dawo a kwana 51 a dare ɗaya, ya ce musu an tafi da shi, an je an dawo da shi kenan saboda nisan gurin. Ba za su yadda ba. Sai mala'ika Jibrilu ya ce kwantar da hankalinka, za su ƙaryata ni, ya ce kwantar da hankalinka, Abubakar zai gaskata. Yanzu mala'ika Jibrilu ya gaya musu, ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya zo ya ba su labari, ko ilai suka karyata shi, suka ce kuma yau sai sun je sun titse Abubakar, sun san zai ji kunya in suka gaya masa wannan labari, cewa wai Annabi ya ba da labari cewar gurin da ake zuwa a dawo a kwana 51 ya je a dare ɗaya ya dawo, ko shi Abubakar ba zai yadda ba. Bari su samu Abubakar. Suka ce kai dan Abu Quhafa, ka ji abin da abokinka yake faɗi? Ya ce me yake faɗi? Wai yana cewa a dare ɗaya an tafi da shi, an je Baitul Maqdis, an dawo bai tsaya nan ba ma wai har sama aka hau da shi, duk a dare ɗaya. Sai ce ya faɗa? Suka ce ya faɗa. Ce a wannan ai mai sauki ne, ni da nake gaskata shi akan abin da ya fi wannan labarin sama zai ce Allah ya ce kaza da kaza, kuma in gaskata shi ina ya ga wannan abu mai sauki, inda ya faɗa to daidai ne, kuma haka ne, kuma na yarda. To tun daga nan sai ake ce masa As-Siddiq, As-Siddiq, aka masa wannan lakabi na As-Siddiq. To kaga tsakanin Makka da Baitul Maqdis akwai rata sosai, shi yasa aka kira masallacin Qudus da Masjidul Aqsa. To shi Qusayyu, sun kira shi da Qusayyu saboda nisanta da yayi daga garinsa, garin iyaye da kakanni, ya nisanta daga danginsa. To tun daga nan sai suke masa wannan lakabi na Qusayyu. To anan sunan kuma sai zamanto ya badda asalin sunansa na Zaidu, sai aka wayi gari ba a san shi da asalin sunansa ba, an fi sanin sa da Usayyu saboda shine wanda ya watsu a cikin mutanansa, wato mutanen Makka. Ita mahaifiyarsa da ta koma ta auri wancan mutumi dan kabilar Quba'a wanda ake kiransa Rabi'atu bin Haram, sai ta haifi ƴaƴa guda biyu tare da shi. Kenan waɗannan ƴaƴa biyu da ta haifa sun zama ƴan uwan Usayyu, amma ta wajen uwa. Akwai ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, wanda ake cewa shakiki. Akwai ɗan uwa wanda kawai uba ɗaya kuka haɗa. Akwai ɗan uwa kuma wanda uwa ɗaya kawai kuka haɗa. To shi Usayyu yanzu waɗannan ƴaƴa guda biyu da mahaifiyarsa ta haifa da mutumin da ya aure ta Rabi'a sun zama ƴan uwansa, amma ta wajen uwa. To waɗannan za su zo su yi wani tasiri nan gaba. Wayannan ƴan uwa nasa ta wajen uwarsa da ta haifa, ɗaya daga cinsu ana ce masa Razzah, ɗaya kuma ana ce masa Hanna. Sunaye wasu cikin sunayen Laraba sai ka ji suna da ɗan wahala. Ɗaya Razzah, ɗaya kuma Hanna. Waɗannan su ne guda biyu da mahaifiyar Usayyu ta haifa tare da mijinta Rabi'a bin Haram ɗan kabilar Quba'a. To Usayyu ya girma har ya fara ya zama matashi a can cikin kabilar Quba'a. Shine mahaifiyarsa ta ga ya kamata ya dawo garinsu cikin danginsa, ya zo ya zauna cikinsu. Wannan shine fi cancanta da shi. Wata riwaya kuma ta nuna gori aka masa. Wata rana fada ya hada su da wani matashi a waje, sai ce kai da Allah kai dan cirani ma, kai da ka bar garin iyayenka da kakanninka ka zo garinmu, ka zo ka cinye mana arziki. To shi kuma tun tasowansa ya dauka wannan mutumi da yake auren mahaifiyarsa, ya dauka shi ne babansa, bai taba sani ba. To da aka faɗi wannan magana sai yake mamaki, kai dan cirani ma, wanda babanka ma ba a san shi ba a nan, ka zo garin da ba garinku ba, ka zo kana ta cinye mana arziki, kuma ana danganta ta gare mu, alhali ba ka da alaka da mu ta kusa ko ta nesa, kawai mahaifiyarka ce take auren namu. To wannan magana sai ya bata masa rai, saboda Balarabe ya washi goli, musamman goli na kabila, saboda suna bada muhimmanci wa kabila, muhimmanci na gaske suna bada muhimmanci wa kabila. Shi yasa ko auratayya aka zo ana la'akari da kabila. Kabila kaza tana da daukaka, ba za ta auri ɗan kabila kaza ba saboda makaskanciyar kabila. In na tashi aure dole in auri ɗan kabila wacce take daidai da kabila ta. Wannan Laraba suna tafiya kan wannan al'ada. To wannan sai bata masa rai kusa ta shi. Shine koma gurin mahaifiyarsa yake tambayan ta, shin kan waye babansa, ina ne garin su? Tace waye ya gaya maka, ko waye ya ankarar da kai? Sai ya gaya mata kin ji kin ji abin da ya faru. To ranta ita ma sai baci, saboda lokacin da suka zo da Usayyu yana karami, shi mijinta yayi ittifaki da ɗan kabilarsa akan cewa a bar wannan a matsayin ɗansa, kuma a rike shi a girmama shi. To yanzu an fara samun matsala, saboda haka kawai tana gagara ya koma garin iyayensa inda ba mai masa kudi. To shine da alhazai suka tashi za su tafi aikin hajji, tunda kamar yadda muka yi bayani su ma suna aikin hajji tun da gabanin zuwan musulunci jahiliya, suna aikin hajji, suna tsayuwan Arfa, suna kwanan Muzdalifa, suna zuwa Gunjifa, suna aski, suna tawafi, duka suna yi a lokacin jahiliya gabanin zuwan addinin musulunci. Addinin musulunci da yazo galibin abubuwan da suke sai tabbatar da su, sai aka soke wasu abubuwa kuma waɗanda suka yi karo da manufofi na addinin musulunci. To shine da alhazai suka tashi za su tafi aikin hajji Makka, sai ta shirya shi ta sa shi cikin su, suka tafi aka dawo da shi garin Makka. To tunda aka dawo da shi sai suke ce masa Usayyu, wannan sai ya sa sunansa sai ya bata, wannan sai ya badda sunan shi Usayyu. To amma da ya dawo garin Makka ya zama matashi, amma ba abun yi, sai dai kawai ya zauna a gindin inuwar ɗakin Ka'aba ya huta. In lokacin cin abinci ya shiga gidan wannan babban nasa ya ci, ko kuma ya shiga gidan wannan babban nasa ya ci, ba shi da wani aikin da yake, saboda ba a garin ya tashi ba. Ka san mutum duk lokacin da ya dira gari yana bako, dole sai ya ɗan zauna ya fahimci yanayin garin da kuma makama, sannan ina zai kama, me ya kamata ya yi. To shi yanzu ya isa garin yana bako, kusan da yawa ma wasu danginsa ma wasu bai san su ba, saboda tun yana kankani ɗan shekara biyu aka tafi da shi can garin Quba. To sai aka yi gamdakatar Allah ya tarkwa garin Sanuni. Wani mutum ya shigo cikin garin Makka, hamshakin dan kasuwa. Dama ƴan kasuwa sukan shigo Makka tunda suna zuwa su yi dawaki. Mutumin yana saida fatuni kuma yakan shigo da fatin duk shekara masu tarin yawa mutan Makka, saboda mutan Makka suna amfani da fatu wajen dinka takalma, suna amfani da fatun wajen dinka riga na takobi, sannan sukan yi amfani da fatun ma wajen rufin dakunan. To shi yasa shi kuma ba karamin ciniki yake ba in ya shigo da fatun. To sai ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya. Lokacin aikin hajji sai ya tawo da niyya aikin hajji, kuma sai ya riko hajarsa ta kasuwanci. Wannan Allah ya ambata mana a cikin Alkur'ani, idan an kammala aikin hajji babu laifi a nemi abin duniya. To kaga su tun zamanin jahiliya ma tun gabanin zuwan musulunci sun kasance suna haka. Da ya tashi shigowa garin Makka ya riko fatunsa masu tarin yawa, aka ce bai taba riko fatu kamar wannan lokaci ba. Wannan zai nuna maka hukuncin Allah da yake yi akan kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk dai dan ya ba su kariya ta musamman, dube da cewa Annabi zai fito ta tsafansu. Wannan mutumi ya shigo yayi aikin sa na haji, yayi dawafin sa, yayi hulɗa da mutane daban-daban. Daga cikin mutanen da ya hulɗa da su akwai kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam Husayn, wannan kakan Annabi na hudu Husayn. To da yayi mu'amala da shi sai mu'amalar ta burge shi. Dabi'un wannan kaka na Annabi Husayn sai ya burge shi, dabi'un suka burge shi. Ya yabi gaskiyarsa da riƙon amanansa da kuma iya mu'amala da mutane, abin sai ya burge shi sama da sauran mutane da ya mu'amala da su. Bugu da ƙari gashi dai ba mai wadata ba ne, amma ba shi da ruwa ko kaɗan, wato abin hannunsa bai rufe masa ido ba. To wannan sai ya burge shi dangane da wannan kaka na hudu na Annabi Husayn. Ya kammala dawafinsa, ya ƙudiri aniyar komawa garinsa bayan ya ci gagarumar riba na fatin da ya siyar. Sai jinya ta rufe shi a garin Makka, jinya mai tsanani, hatta kai ga yake tsammanin cewar wannan jinyar ba zai tashi daga gare ta, ba zai samu daman koma garinsa ba. To shine sai ya yi wasiya wa mutane cewa jinyar nan tasa da ya kwanta, in har Allah ya ɗauki rayuwa a jinyar, dukiyar sannan mai tarin yawa ya yi wasiya a bawa Husayn ya mallaka masa, kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce bai yadda a kai gurin mutanensa, su kuma Larabawa da ɗakin Ka'aba yana hannun Husayn. Wasiqayatul Haji, sannan ciyar da alhazai da shayar da su na hannun Husayn. Wa it'amuhu al-musamma bir-rifada, da ciyar da alhazai, in an ce siqaya shayar da alhazai, ar-rifada kuma ciyar da alhazai, suna cewa as-siqayatu war-rifada. Laraba suna faɗin wannan lafuzza guda biyu, ciyar da alhazai da shayar da su, ko shayar da alhazai da ciyar da su, su ake cewa as-siqayatu war-rifada. To shine anan gurin yace wasiqayatul haji, shayar da alhazai, a shayar da su abu mai zaki zaki, ko kuma a shayar da su ruwan zamzam, ko kuma normal ruwa haka. Inda alhaji idan ya je bako ne, yana bukatan a masa ɗawainiya, yana bukatan a masa hidima, to sai zan mutan Makka suna girmama bakin Allah. To shayar da alhazai na hannun Husayn. Wa it'amuhu, sannan ciyar da alhazai na hannun Husayn, al-musamma bir-rifada, wanda ake kiransa ar-rifada, kenan ciyar da alhazai ana kiransa ar-rifada. Wan nadwa, sannan kuma gurin meeting hall da ake haduwa ayi meeting, shine yace wa hiya shura, shine haduwa ayi shawarwari. La yatimmu amrun illa fi baiti, babu wani al'amari da za a aiwatar a gudanar da shi sai a gidan Husayn. Kenan duk wani meeting da za a yi da ya shafi Makka, ya shafi ɗakin Ka'aba, ya shafi Qurayshawan Makka, a gidan Husayn ake. Shine wan nadwa wa hiya shura la yatimmu amrun illa fi baiti. Kaji abubuwa guda nawa aka kirga mana? An kirga mana abubuwa guda uku: kula da ɗakin Ka'aba, ciyar da alhazai da shayar da su, da kuma hatsuwa a gidansa a yi mitin. Duk wani abu da ya shafe su, shin za a fita yaƙi ne, ya za a yi a fita, ya za a shirya mayaka, a gidansa ake hatsuwa a yi shawari. Za a aurar da wani, yaushe za a aurar, ya za a aurar, a gidansa za a hatsuwa a yi shawari. Wani da wani sun samu matsala, a ina za a haɗa musu sulhu, a gidansa za a haɗu a musu sulhu. Za a fita fatauci, za a fita kasuwanci, yaushe za a fita? Mun san suna fita sau biyu a shekara, rihlata shita'i was sayf, kamar yadda muka yi bayani. To nan ma duk a gidansa ake haduwa a yi mitin, a yi shawari, a fita ran kaza, a dawo ran kaza, sannan wani shi zai jagoranci tawaga kaza, wani kuma ya jagoranci tawaga kaza, wannan duk a gidansa ake haduwa a kulla wannan. Sai abu na karshe ya ce walliwa'u, sannan kuma tuta. La tuqadu rayatun li harbin illa bi yadi, ba a kulla tuta na yaƙi sai a hannun Husayn. Kenan yanzu an danka tutar yaƙi a hannunsa, hannun Husayn. Laraba suna da al'ada da ɗabi'a, in za a fita yaƙi za a riƙe tuta kala kaza. Duk inda aka hango tuta kala kaza, an san tutar Qurayshawa ce. Duk inda aka hango tuta kala kaza, an san tutar Khuza'a ce. Duk inda aka hango tuta kala kaza, an san tutar Banu Quba'a ce. To sai zamanton an tashi za a fita yaƙi, tutar da za a riƙe a fita yaƙi da ita tana ƙarƙashin ikon Husayn. Kaga abubuwa guda huɗu ke. To amma yanzu mun fahimci cewa waɗannan abubuwa guda huɗun duka suna ƙarƙashin ikonsa. To ya aka yi suka koma ƙarƙashin ikonsa? Alhali shi da bai taso a Makka ba, ya shigo garin Makka yana matashi. Shin gabanin ya shigo Makka ba a waɗannan abubuwan ne, ko kuma ana yi bayan shigowarsa Makka ne suka koma hannunsa, ko kuma sai da ya shigo shi ya ƙirƙire su? To idan muka duba wasu daga ciki, dama can ana yi, da ya shigo iko na Allah ya sa ya koma hannunsa. Wasu kuma daga ciki shi ya ƙirƙire su, shi wannan kaka na Annabi, kuma shikenan sai ta zama sunna ta Larabawa. Addinin musulunci da yazo sai tabbatar da wasu, ya ci gaba da tafiya kan wasu. Wanda addinin musulunci ya yar a cikin hudunnan kwaya ɗaya ne, amma uku cikin abubuwan na musulunci duk da yazo ya ci gaba da tafiya da su. Abu na farko ya ce hijabatul baiti, ko kula da ɗakin Ka'aba, da sutura ɗakin Ka'aba, da gyara ɗakin Ka'aba, da kulla ɗakin Ka'aba, da tsaron ɗakin Ka'aba, wannan duk yana hannun Husayn. To da ba a yi ne daga kansa aka fara, ko kuma da ana yi ya gada ne shi ma? To kula da ɗakin Ka'aba tuntuntunti ne ana yi tun da aka gina ɗakin Ka'aba, tun da Annabi Ibrahim alayhi salam suka gina ɗakin Ka'aba, shi da ɗansa Ismail alayhi salam. To tun daga nan ƙabilar Khuza'a take kula da ɗakin Ka'aba. kabilar Kuza'a kuma mun san ina jin in ba na mance ba na dan mana ishara akan ta a karatunmu na baya. Kabilar Kuza'a kabila ce cikin kabilun mutanen Yaman, kabila ce cikin kabilun mutanen Yaman. Ta zo garin Makka ta samu kabilar Durhum, kabilar Durhum kuma da ita aka kafa garin Makka. To Kuza'a da ta zo sai ta yi yaƙi da Durhum, ta nemi ta zauna a Makka saboda ruwan Zamzam, ruwa mai albarka wanda suna ɗaukar sa ma matsayin abinci, ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, haka annabi ya faɗi. Ma'u Zamzam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, shi ruwan Zamzam da ka gani abinci ne, in mutum ya ɗauke shi matsayin abinci zai zama masa abinci. An ce cikin magabata akwai wanda ya rayu shekara huɗu a cikin ɗakin Ka'aba a cikin Makka, baya cin wani abinci sai ruwan Zamzam shekara huɗu. To kaga annabi ya ce abinci ne in mutum ya rike shi a matsayin abinci, sannan kuma magani ne, waraka ne ga cuta, inda annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata wani riwayan annabi ya ce ma'u Zamzam lima shuriba lahu, ruwan Zamzam duk wata manufar da aka sha don ita za a samu wannan manufar. Ka sha don ka zama mai ilimi, cikin ikon Allah za ka zama mai ilimi, saboda annabi ya ce lima shuriba lahu. To kabilar Kuza'a kabila ce da ta taho daga Yaman, da ta zo sai garin Makka ya burge ta, ta yi sha'awar zama garin Makka, wanda kuma suke zaune a wancan lokaci a garin Makka. Kabilar Durhum ce, ita kuma kabilar Durhum mun san asalin zamanta a Makka. Annabi Ibrahim, mu koma baya kaɗan saboda abun ya fito mana sosai, annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka haifa masa ɗansa Isma'ila, wace ce ta haifa masa ɗansa Isma'ila? Matarsa Hajara, wacce baiwa ce ta matarsa Sara. Ita kuma Sara ya daɗe da ita shekaru da yawa, Allah bai ba ta haihuwa ba. To da sarkin Misra ya ba wa Sara baiwa Hajara, sai ta bayar da ita ga annabi Ibrahim ya aure ta, fatan ko zai samu haihuwa, kuma sai Allah ya ba su haihuwa da Hajara, ta haifi Isma'ila. Mun san mata suna da kishi, kishi sai ya ɗebe ta, sai ta nemi annabi Ibrahim ya nisantar da Hajara daga gare ta, saboda kar ta yi abin da ba daidai ba. Su matan annaba Allah ya tsarkake su daga tasiri mummuna na kishi, kishi duka Allah ya halitta wa mata. To amma mata wanda suke nagari, tasiri mummuna na kishin suna ƙoƙarin guje masa. To don ta guje wa mummunan tasiri na kishi na cutar da abokiyar zamanta Hajara, sai ta nemi alfarma gurin mijinta, hakan ya nisantar da wannan kishi ya tata. Shi ne malamai ƙarƙashin wannan suka ce, idan kana da mata guda biyu, dabarar da za ka yi, kar ka haɗa su gida guda, kowacce ware mata gidanta, to za a zauna lafiya. Saboda wannan bata ga mu'amalar da kake da wannan ba, balle ya sosa mata rai. Ita ma wannan bata ga mu'amalar da kake da wannan na soyayya da ja jiki, balle ya sosa mata rai. Saboda wannan yakan sosa mata rai. Wannan gidanta daban, wannan ma gidanta daban. Wannan bata ga mu'amalar da ake da wannan, wannan ma bata gani ba, shikenan an zauna lafiya. To sai ta nemi annabi Ibrahim alaihi salam ya nisantar da ita daga gare ta, shine kai ta inda ɗakin Ka'aba yake a yanzu, wajen Safa da Marwa ya ajiye ta, ya juya ya tafi. Har tana mamaki ƙanƙanin yaro wanda bai wuce shekara biyu ba, da shi da ita an kasu an ajiye su a dokar daji, babu gari gaba babu gari baya, babu wani mahaluki, dokar daji, ungurmin daji, an ajiye su da ɗan guzirin da bai fiye ƙari a kwana biyu ba, da ɗan ruwa a gora shi ma bai fiye ƙari a kwana biyu ba. Nabi Ibrahim ya juya zai tafi, ta ce Ubangijin ka ya umurce ka da wannan, ya gida mata kai. Sai ta ce to in dai shi ya umurce ka ba zai tozartar da mu ba. Ta ji tawakkali da maida al'amari zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki. To shi ne ɗan abin da take rike da shi ya ƙare, na guzuri na abinci, ruwan nono ya kame, ɗa ya shiga tasku na yunwa, ba nono, ita kuma ba abincin da za ta ci, balle ruwan nono ya zo babu ruwa, sakamakon zai halaka don yunwa. To shi ne ta dinga kai kawo tsakanin Safa da Marwa, ko za ta hango wani mahaluki ta kira shi ya kawo musu agaji. Ana haka shi kuma ɗa yana cikin tasku, yana ta bubbuga kafa don wahala da ƙishirwa da yunwa. To inda yake buga kafan, sai ruwa ya ɓulɓulo. riwayar hadisin Bukhari ta nuna mala'ika Jibrilu Allah ya aiko zo da fuffukensa inda dan ke buga kafafunsa ya bugi gunda fuffukensa sai ruwa ya kulkulo to shine ta taho da gudu tana tattara ruwan tana zamzam 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 zam wannan zamzam yare ne na Ibraniyanci to shine tun daga nan ake kira ruwan zamzam wannan lafazi da taitai na tara ruwan zamzam zam taru taru hasu hasu karya wasu kenan ya baje guri guda a tana bukatar sadama ta dade tana jin kishirwa to wannan ruwan sai zama ta abinci in ta sha ruwan nono zai zo ta badanta shi ma dan zai sha ruwan sai ta ci gaba da rayuwarta ita da danta a wannan guri da ruwan zamzam su kuma kabilar Jurhum yan asalin kasar Yaman ne yunwa ta fudda su da matsi na rayuwa daga Yaman suke nema guri suke neman guri mai albarka da zasu yada zango su kafa gari to suna cikin tafiya suka yada zango kusa da inda Ummu Isma'il take Hajara ke sai suka ga tsuntsaye suna shawagi sai suka ce komi akai inda tsuntsayen can ke shawagi akwai ruwa a guri sai suka tura ɗaya daga cikin su yaje ya gano musu da yaje sai ga Ummu Isma'il da ɗanta kankani kuma ga ruwa ne sai koma ba su labari sai suka ce to yanzu kai ka zama jakadanmu je kaka nemi alfarma gurinka ta ba mu dama mu zauna a wannan guri dama muna neman guri mai ruwa kuma guri mai albarka mu kafa a gurin tunda mun baro kasanmu da yunwa da matsi na rayuwa ya zo isar da saƙonsu sai ta ce ba matsala aini ma ba na son zaman kaɗai ce su zo mu zauna amma akwai sharar wannan ruwan da ke bulbulowa mulki na ne ni da ɗana ba wanda zai yi iko a kansa suka ce sun da suka zo suka zauna suka rayu da ita har ɗanta ya girma ya aura daga cikinsu kenan annabi Isma'il daga cikin kabilar Jurhum ya auri matarsa har mahaifiyar ta rasu to wannan shine asalin zaman kabilar Jurhum a Makka gari ya zo guri ya zo ya zama gari tunda sun zo kabilu ne masu kabila cewa take da tawagar ta mai tari yawa suka gina gidajensu suka yi ta hayayyafa suka yi ta hayayyafa suka yi yawa sai aka waye gari su suke jagorantan garin Makka to ita kuma kabilar Khuza'a da muka yi isharar ta dazu ita ma matsi na rayuwa ya fito da ita daga Yaman take neman gurin da za ta sauka da ta iso Makka sai ta ga albarka a Makka tunda annabi Ibrahim ai yayi wa garin Makka addu'a kuma Allah ya amsa addu'an annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani yana ta alƙala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati ya ubangiji ka sanya garin Makka ya zama to gari amintacce sannan ka azurta yan Makka da ƴaƴan itatuwa kayan marmari Allah kuma ya amsa addu'an annabi Ibrahim an annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ibrahima da'a li makkata wa inni da'awtu li madinati bi ifaima da'a ibrahimu li makka allahumma barik lana fi sa'ina allahumma barik lana fi mujjina wa qul humaha ila juhfa yace annabi Ibrahim yayi addu'a wa garin Makka Allah ya sanya garin ya zama amintacce Allah ya sanya albarka cikin garin ya azurta su da kayan marmari kayan itatuwa abinci yace ni kuma nayi addu'a wa garin Madina ya ninkin abinda annabi Ibrahim ya rokawa garin Makka shi yasa duk wanda ya je aikin hajji yanzu zai ce wallahi Madina ta fi dadin zama tasirin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam Makka tana da dadin zama amma Madina ta fi dadin saboda shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi addu'an da yayi wa Madina ninkin addu'an da annabi Ibrahim yayi wa Makka to shine Khuza'a da ta zo ta ga garin Makka gari mai ni'ima mai dadin zama mai albarka ga kayan marmari ga kayan itatuwa ita kuma matsi ne na rayuwa fito da ita daga Yaman sai ta nemi alfarma gurin kabilar Jurhum da take jagorantar Makka ai muna fahimtar kissa ta nemi alfarma gurin kabilar Jurhum ta ba ta dama su zauna tare Jurhum ta ce a ta tauki ta bace ba sai dai ki kara gaba to su kuma Larabawa in za a yi haka ai mai karfi ne zai abinan to sai suka fidda takobi da makami aka yi ta gwabza yaki har suka yi nasara kan kabilar Jurhum suka fitar da Jurhum daga Makka sai suka mamaye Makka sai aka waye gari yanzu Khuza'a su suke jagorantar Makka kula da ɗakin Ka'aba yanzu ya koma hannun Khuza'a ya bar hannun kabilar Jurhum to shi kuma Qusayyu yaya aka yi kula da ɗakin Ka'aba ya koma kansa shi ya ɗauke mu muka tafi can muka koma asalin wanda suka kula da ɗakin Ka'aban tun daga gina ta tun daga gina ɗakin Ka'aba kula da ɗakin Kaaba na hannun kabilar Jurhum. Da ku za a tazo ta nemi alfarma Jurhum ta ba ta dama su zauna tare ta ki suka gwabza yaki, ku za a ta yi nasara kan Jurhum ta fidda ita sai kula da ɗakin Kaaba ya koma karkashin kabilar Quzaa. Yanzu Quzaa ce take kula da ɗakin Kaaba. To Qusayyu lokacin da ya dawo Makka, wannan attajiri da ya zo rasuwa mai fataucin fata ya yi wasiya cewa in ya rasu a bada dukiyarsa wa Qusayyu, ya kawo ai gari yanzu Qusayyu yana da abin hannunsa. To Qusayyu da ya tashi aure sai ya aura ƴar kabilar Quzaa, sai ya aure ƴar kabilar Quzaa wacce ake kiranta Ubba ko Ubayyi, imma ko ya zama da aliful makusura ko kuma da ya'un, ko a ce Ubba ko kuma Ubayyi, wata Balarabiya amma daga kabilar Quzaa. To da ya aure ta sai suka hayayyafa. Mahaifin ita kuma wannan Ubba din matar Qusayyu a lokacin shine jagora a kabilar Quzaa, kula da ɗakin Kaaba yana hannunsa, kaji silarta za ta sanya kula da ɗakin Kaaba ya koma hannun Qusayyu. To amma an samu ra'ayoyi guda biyu na malamai yaya aka yi kula da ɗakin Kaaba ya koma hannun Qusayyu. Akwai ra'ayoyi guda biyu na malamai. Ra'ayi na farko ya nuna cewa cikin ruwan sanyi ya koma, ra'ayi na biyu kuma ya nuna sai da aka yi ba ta kashi, tunda su Laraba dama duk abin da ya ci tira kawai makami ake fitarwa, a tantance mai ƙarfi sai ya zama shi ne zai rinjaye. An samu ra'ayoyi guda biyu na malaman tarihi. Ra'ayi na farko muka ce sun bayyana cewa cikin ruwan sanyi kula da ɗakin Kaaba koma hannun Qusayyu, ta yaya? Shi ma akwai maganganu guda uku na malaman tarihi. Magana na farko suka ce lokacin da mahaifin ita Ubba sirikin Qusayyu kenan, ana fahimtar bayanin sunayen suna yawa ko, mahaifin matar Qusayyu sirikinsa kenan da ya zo rasuwa, sai ɗauki makullin ɗakin Kaaba sai danka hannun ƴarsa matar Qusayyu ce wacce ake ce mata Ubba ko Ubayyu, ita kuma sai ta ɗau yau sai ta ɗauki makullin ɗakin Kaaba sai ta ba wa mijinta ya je ya gyara ɗakin Kaaba ya share, gobe sai ta ba wa ƙaninta, tana da ƙani, yau in ta ba wa mijinta gobe sai ta ba wa ƙaninta, yau in ta wannan shekarar in ta ba da kiɗin ɗakin Kaaba aka je aka canja rigar ɗakin Kaaba in mijinta ne ya yi, wata shekarar sai ta ba wa ƙaninta wanda ake ce masa Al-Muqtarish, za ka ji sunaye iri ƙaninta Al-Muqtarish, ita kuma sunanta Ubba ko Ubayyi. To ana haka da ƙarshe sai ta ce wa ƙanin kawai ya riƙe, ma'ana kamar ya tunda sun gada gurin babansu ne ko. To shi kuma ƙanin talaka ne sosai, ba shi da abin hannunsa, idan ya tashi yin riga wa ɗakin Kaaban yakan wahala, sai ya nemi alfarman 'yan ƙabilar Quzaa, duk lokacin da za a yi riga wa ɗakin Kaaba su taimaka masa sai suka ce sun yarda, duk shekara suna taimaka masa, wata shekarar da ta zo ɗan adam ajizi ne sai suka gagara suka taɓar da shi ya kusa ya ji kunya, sai ya nemi taimakon Qusayyu. Qusayyu ya ce gashi zan taimaka ma amma in kaga dama ka bar mu, shine sai Qusayyu ya bar masa riga, sai ya bar wa Qusayyu, mun ji dalili. Qusayyu ya ce in kaga dama ka bar mu, sai ya ce to na bar maka. To tun daga nan sai ya koma hannun Qusayyu. Ina ga saboda yunƙurewar lokaci za mu tsaya a nan, wannan bayanin ta yadda aka yi kula da ɗakin Kaaba ya koma hannun Qusayyu ba zai fito sosai ba, sai Allah kai mu halka ta gaba. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.